الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 2 ga watan Zulqa'ada Hijra, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 10 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 25 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Fiqh Sira na Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Har yanzu ba mu gushe ba, muna magana dangane da Fiqh Sira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wato irin darussa da muke diba dangane da auren Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Sayyida Khadija, Allah ya kara mata yarda. Bayan da malam ya fitar da dogayen bayani, a yau sai ya ce al-khamisa, fakara ta 5, man natifa ma'a zawajin ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama min Khadija radiyallahu anha وبقائه معها قرابة 25 عاما لنجيب على الذين حاولوا الانتقاص من مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشريف بسبب تعدد زوجاته، وذلك لأننا نوقن تماما أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى من عند الله جل شأنه، الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك لينزه مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الكريم من كل قول يحاول به أعداء الإسلام أن نيل من نبينا، فمقامه أشرف وأعلى وأسمى من أن نقف ندافع عنه لسقوط كل محاولة بذاتها ونكوسها على صاحبها. ومهما قالوا وافتروا وبغوا، فيقين المسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل تلك الافتراءات لا قيمة لها ولا اعتبار، ولا تستحق أن ينشغل المسلم بالرد عليها لإدراكه بأنها سير على منهج كفار قريش وظلمة يهود في عصر الرسالة. وكنت جماعة abin da malai yake fadi a madmunin wannan fakara ita ce, matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da darajar shi da kimar shi a cikin zuciyar musulmi ta wadatar da mu game da duk wata magana da duk wata suka da zamu ji ainihin kafirai za su yi. Babu buƙatar sai mun koma muna tintiba ko muna bincikar menene ma abin da zamu kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da shi. Ma'ana wannan darasin abin da yake nuna mana, in har da gaske a matsayinka na musulmi ka gamsu manzon Allah yana da daraja, shi ne manzon Allah, to sukar da wani zai ba za ta saka maka shakka ba, balle ka ce ka gamsu ka amintu da abin da wannan ya faɗi. Wannan ba za ta saka maka ma tunanin ganin kimar irin waɗannan maganganun ba, balle ka ce kana ganin dacewar ma a tsaya a yi raddin waɗannan irin maganganun. Kenan yanzu wannan gabar da malam ke tattauna mana ta yi daidai da wasu gabobi waɗanda ainihin wato malam Muhammad Khamis a cikin littafin shi Hikma ya yi ishara a ƙarshen tattaunawar muqaddima da yake game da darajar sahabbai, cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam muna da yaqini Qur'ani ya yabe su, hadisi ya yabe su, wato Allah da manzon shi sun yabi sahabbai. To yanzu sai mu ɗauko waɗanda su kuma suka soki sahabbai, su ne Yahudawa, sai mu ga da Allah da manzon shi wane ne ya fi gaskiya tsakanin su da Yahudawa. Mama a gwadawa, Allah ne mai gaskiya, su ne maƙaryata. To yanzu in har a matsayinka na musulmi ka dawo ka shiga shakka game da abubuwan da Yahudawa suke da'awar sahabbai sun yi, sabanin tsarkake su da Allah ya yi, in a matsayinka na musulmi wannan tunanin ya hau ka, ɗayan abu biyu ya shige ka, in ma ka zama turun munafiki baka yadda da Allah ba, ka ƙaryata Allah akan abin da Allah ya faɗi, ko kana shakka, ko kuma kai musulmi ne amma mai raunin yaƙini. ko kun fahimta wadannan ciwuruka ne guda biyu na zuciya wadanda al-Imam Ibn al-Qayyim duk wanda yake da littafin at-Tibb an-Nabawi yaje karanta muqaddimat at-Tibb an-Nabawi zai ga gamsassun bayani dangane da maradul qalb maradul qalbi imma ya zama kafirci imma ya zama munafinci imma ya zama da'aful yaqin imma ya zama maradul qalb sha'awa sha'awar duniya sha'awar mata sha'awar kudi sha'awar sabon Allah to wannan ya kamata musulmi su dauki darasi daga waɗannan darussan guda biyu yanzu kenan ɗan shi'a da suka gamsu akan abubuwan da yahudawa suka kirkira suka fadi akan sahabbai don abin nake so ku gane asalin maqalat maganganu da aqidojin da ɗan shi'a suke fadi akan sahabbai asalatan Yahuda ne suka kirkiro suka shigo da su musulunci da suka zo musulunci sai aka rasa wanda zai yadda sai ɗayan waɗancan mutane guda biyu imma wanda yake munafiki ne dama bai yadda da duk abin da Allah ya faɗi akan sahabbai ba yana jin an faɗa aka san haka sai ya ce aha yanzu muka ji gaskiya Allah ƙarya yake kenan bai yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ba Yahudawa na fitar da magana akan sahabbai wadda ta saba wa ta annabi sai mutanen nan sun gamsu to duk wanda ya haka to wannan munafiki ne kuma kafiri a cikin munafincin shi wanda kuma shakka ta shige shi amma ba munafinci bane ya fara tunanin to eh waɗannan sahabban to ko daga baya ne suka dawo bayan Qur'ani ya gama sauka bayan hadisan nan sun faru ba yana ƙaryata Allah bane amma wata shakka ce ya fara gani shubha tunda mutane ne ai zai iya yiwa daga baya su karkace to wallahi alam dai Allah ya kiyaye to wannan ba za a ce munafiki bane sai a ce shi kuma yana da marad to wani iri ne marad din shine na da'aful iman da'aful yaqin musulmi ne mai rauni ba shi da ƙarfin imani saboda haka har irin wannan shakka za ta zo ta shige shi yanzu abinda malam yake so ya ce yahudawa sun yi ta maganganu game da auratayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya tara mata da yawa ya tara kyawawan mata har guda tara ya haramta wa kowa ya aure fiye da guda hudu amma shi ya yi har guda tara to abinda malam yake so ya ce na farko dai ka duba ya zauna da wata mace wadda wannan matar kusan shekara 25 na rayuwar shi yayi da ita ita kuma a lokacin nan shekarar ta 40 kenan har shekarar ta 65 suna tare a lokacin idan sha'awar mata ne za ta taso mishi ba a wannan lokacin ne yake da bukatar ya tattara mata ba ina fata an gane to irin waɗannan maganganun da za su zo suna faɗi mai imani gaba ɗaya ma ba zai wayewaye maganganun ba dan ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya san su waye yahudawa to wannan sanin waye manzon Allah su waye yahudawa ya isa ya gamsar da shi su yahudawa su ne bakaken kafirai shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi daukaka a cikin halitta Allah gaba ɗaya shikenan to wannan ka'idar da za mu dauke ta a cikin rayuwar mu musulmi gaba daya da mun zauna lafiya amma kai ce al'adu da mutane suka girma akai na an dasa musu kauna sharri fiye da alheri yadda da sharri fiye da yadda da alheri sai ya zama a yau kuna tare da malamin ku limamin ku shugaban ku na kungiya ko shugaban wata tafiya ta ku ko shugaba ne a wata harka ta ku a masallaci ko makamantan haka sai a samu wasu waɗanda makiyan shi ne mai waƙiyayyar mata ta so ne sakamakon aikin da yake muku ku ko kuma sakamakon wani zalunci da ya hana su waɗancan su sai zo sai su yarba mishi wani sharri kuma sai ya zama kudin nan sai ku zille mishi sai ku koma wurin waɗancan kuna cewa ai mutum ne zai aika wannan yana daga cikin sharrin da malam yake ishara anan bai halatta ma musulmi ya wawaye irin waɗannan maganganu ba me misalin wannan masallaci ne iska ta zo ta yaye shi da iska ta yaye masallacin nan kwano ya zube sai ka samu wasu cikin mutanen anguwa sai suka sassace kwanukan nan. Sai shi limamin masallacin yace sai an bibi kowa da ya saci kwanan masallacin nan sai ya dawo da shi. Dan haka abi ya kai har sai an turke wani a cikin jama'a an matse shi ya fito da wannan kwano. Dan haka sai ya ji zafin liman ya ci mutuncin shi, liman ya wulakanta shi. Amma liman ya ci mutuncin shi ne akan ya kare rumfa kwanan shi ko ya kare gidan shi ko ya kare dan shi ko matar shi ko ko akan ya kare kayan Allah da ku musulmi kuke da tarayya akai, akan ya kare kayan Allah. Wancan mutum da aka matse shi sai da ya dawo da kwanan nan shikenan sai da yana zuwa masallacin. Ya daina zuwa masallacin sai je hada kai da wasu makiyan ko akan da'awar ku ko akan aqidar ku, sai je sai su fara wa limamin nan sharri. Ku kuma kuna nan madadin ku gane wannan limami gari ni muku aiki ne eh, a ku kuma sai ku zuke mishi. Dan haka ran da matsala za ta faru sai rasa wa yake tare da shi. Wannan ana magana ahlus sunna ne ma tukuna ba ƴan bid'a ba wanda ba su da kan gano. Haka na faruwa ko ba ta faruwa? Tana faruwa. To saboda haka wannan yana daga cikin kabiyar da mala yake fadi. Bari mu karanta karatun ku ji. Yace khamisan na biyar. لم نقف مع زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة رضي الله عنها. أولا من ظن الله خديجة الله يكارا متيرجا باويزا مسيعني مدودون أولي أمسين أولي كويبا وبقائه معها قرابة خمسة وعشرين عاما دكما زمادة النبي تارد إتقسن شكرا أشرين ببير باويزا مدودون أولي نكوى أمسين أولي لنجيب على الذين حاولوا الانتقاص من مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتو دومن مصحى بعد أنسى بوطن دسكي قوقل نكس درجة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب تعدد زوجاته سبب السبب يوي تماتا وذلك لأننا نوقن دومن مؤلنا منا ديكيني تماما تككين يكيني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شي من ظن الله صلى الله عليه وسلم المصطفى ذابت أولم الله من عند الله أولم الله جل شأنه الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأن شي من ظن الله شي نيفي وتوكونر مؤمنين يدك وندسك وكنسو وكفانا بل وكفى كل مسلم ذلك تولنا مثلنا من ظن الله ya ishe mu kuma ya ishi duk wani musulmi akan me li yunziha maqama rasul sallallahu alaihi wa sallam alkarim dan ya tsarkake matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min kulli qawlin daga duk wata magana yuhawilu bihi a'da'ul islam wadda makiyan musulmi suke ainihin wato kokari da ita annail min nabiyina sallallahu alaihi wa sallam domin cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa maqamuhu matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashraf yafi daukaka fiye da komai wa a'la yafi girman matsayi wa asma yafi girman daraja min anna kifa nudafi'a anhu matsayin shi ya mafi karfin matsaya muna kare shi ala ka gamsu manzon Allah ne eh. To sai aka ce wannan manzon Allah ya cika san mata, ya cika san kuɗi, ya cika san duniya. Tsayawa ma kana kare shi, kana gani akwai alamun ma kai ma kana ganin wata na ƙasa ce tattare da shi. Gamsuwar ka cewa shi manzon Allah ne ya isar maka da cewa kawai duk abin da aka faɗi na ƙasa akan shi kawai sai ka ce ƙarya ne. Dubi sahabi Abu Ayyub al-Ansari da aka ce matar annabi ga abin da ta yi wannan gulmar a bakin waye ji a bakin matar shi yana shigowa gida Ummu Ayyuba ta ce ka ji abin da aka ce Aisha ta yi ce ya ce mai sai ta ce kaza sai daka mata tsawa ya ce ke za ki yi wannan abin ta ce a'a ya ce Aisha ba ta fi ki daraja ba ya tashi ya buge rigar shi ya fada ya buge ya fice ma daga gidan ya ma fasa zama. Wannan su ne Allah yake isharar shi da irin shi cewa laula idh sami'tumuhu kuntum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim. Da kuka ji wannan magana ma da sai ku ce a'udhu billahi, fadin wannan magana mamugur magana ce. Ya kamata jama'a su rinka fahimtar wannan, amma wallahi yana daga cikin aikin tarbiya da muke cewa za a yi wa jama'a a gyara musu tunani, shine wannan saitin jama'a su gane menene asali. Asali shine Allah ya ce annabi ya ce, to Allah ya ce annabi manzon Allah ne, manzon Allah da kanshi ya tabbatar mana mun yi imani. To wannan shine malai yake cewa wannan yaddar da muka yi da matsayin shi ya ishe mu amsa game da duk wani wanda zai faɗi wata magana. Amma a zo sai kaga sun hada maka dama da hagu a ce baka ganin ya auri matar wani, baka ganin ya aure matar wani, baka ganin ya auri kaza, baka ganin yayi kaza. To baka ganin waɗannan sifofin suka haɗu ga mutum, baka fahimta cewa dan duniya ne, baka fahimta cewa son mata ne da shi. Sannan dubi fa, kai yanzu mace ɗaya kake da ita, shi kuma tara yake da su, ya kuma ce in ma zaka ƙara kar ka sake ka wuce guda hudu. Yanzu nan wannan akwai adalci a cikin aikin shi? Sannan baka ganin irin yadda ya faɗa muku wasu ayoyi waɗanda ayoyin sun faɗi cewa iyalan shi da ahalin shi za a yi musu kaza, ku kuma naku fa? Sai a harhaɗa maka, a harhaɗa maka. To in ka tsaya kana tunani, eh to gaskiya wannan abin ai tunani ne, to raunin imani shine abu na farko da ya kama ka. Kana cewa kai wani abin da ka faɗa gaskiya ne, shikenan ka zama kafiri. Domin wannan maganar ba za ta taɓa zama gaskiya ba sai in ta Allah da ya faɗi a kan shi ta zama ƙarya. In ko ta Allah ta zama ƙarya a wurinka, to ka zama kafiri. Saboda haka ku kiyaye jama'a, ku ɗauki wannan ƙa'idar, ku je ku saka ta a ƙungiyoyinku, a masallatanku, a cikin duk wata tafiya da kuke yi. Wani da kake tare da shi mutumin kirki ne, ka san shi, kake mu'amala da shi saboda mutumin kirki ne, ko kuwa dama baka san shi ba, kai ne kawai kake mu'amala da shi haka, a ka san shi a mutumin kirki ne. To duk nan da wani ya ce maka mutumin banza ne, sai ka ce ƙarya ne. Ɗaya kenan. Wani da ka san shi a mutumin kirki ka san shi, koko baka san shi ba, a kai fa ba baka san shi ba kake mu'amala da shi, to kai kuma saka rai ne. Shine bai halatta ka mu'amalanci mutumin da baka san shi ba. To in ko ka san shi a mutumin kirki kake mu'amala da shi, to bai kamata wata magana ta zo daga baya ta ce maka ba na kirki bane kuma ka yadda. Ko kun fahimta? In ko ka san shi a matsayin mutumin banza ne kuma kake mu'amala da shi, to kai ma mutumin banza ne, dan haka yanzu cewar shi mutumin banza ne ba za ta canza komai tsakaninka da shi ba, don kai ma mutumin banza ne kuma ka san shi a mutumin banza kuma kake mu'amala da shi. Don sai hali yayi daya ake abuta. A'a, kai dama baka san shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba, to sunan ka sakarai. Yanzu ya rage sai ka dauka kanka cikin ɗayan halaye guda uku. To mu dai mun san manzon Allah yaqinan fiye da yadda muka san kowa a duniyan nan, fiye da yadda muka san iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da shehunanmu da shugabannin kungiyoyi, duka mun san shi mai gaskiya ne 100%. Bai da na ƙasa ko misƙala zarratin, bai da son zuciya, bai da karkata, bai da son duniya, bai da komai na kuskure ko na ƙasa. Haka muka san shi, haka Qur'ani ya faɗi, haka ya tabbatar mana shi ma, haka muke da yaqini. To idan wani ya zo yana ƙoƙarin ya nuna mana na ƙasan manzon Allah ta hanyar aure ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar son duniya ko ta hanyar son shugabanci, kai tsaye kawai shi mutumin sunan shi maƙaryaci tun daga wannan ranar, maganar shi ƙarya ce, sannan har abada ba zai zo mana da wata magana mu sake yadda ba, sai mu jefar da shi gefe guda. A'a, to shikenan mun tabbata mu'mine. Amma a'a, kawai mutum ya zo mana da magana kawai sai mu gamsu, dama yana nuna ashe ba mai imani da annabi ba, Allah ya kiyaye. Ko kuma kawai sai shakka ta hau, to ya nuna cewa duk imanin da muke cewa muna da shi yana da rauni. Don haka ina son ku kiyaye waɗannan ƙa'idojin, domin wannan shine darasi na ƙarshe a game da tarihin auren annabi sallallahu alaihi wa sallama da Khadijatul Kubra. To darasin da muke diba shine, in ya zama ya zauna da tsohuwar mace shekara kusan 25, a lokacin nan magana ƙarin aure da sauransu bata zo ba, don ƙarin aure ya zo daga bayan ya tsufa, ina maganar ta taso cewa yana da son tara mata, yana da sha'awa mata, yana da son zuciya. kuma saurayi ne matashi ne da ke sha'awar tara mata saboda san mata, wanda manyanta ta kama shi baya sha'awar tara mata saboda san mata, sai wani dalilin wanda dalilin imma ya koma zuwa ga su matan, imma ya koma zuwa ga al'umma, ashe kenan tara matan a wannan lokaci zai zama fa'ida ce wadda ba tana koma zuwa ga kanshi ba, ko dai zama yana koma zuwa ga su matan shine wanda mijinta ya rasu in an batta za ta galabaita ita da ƴaƴanta sai ya aure ta sai ya rike ta, wance yana son ya kyautata alaka tsakanin shi da dan uwanta wanda tsohon abokin shi ne ko mahaifin shi mahaifinta, sai ya dauko sai ya aure yar sai alaka ta ƙara ƙarfi. Kenan yanzu waɗannan fa'idojin sun koma zuwa gare shi ne, saboda haka ya kamata mu tsaya mai nazari. To waɗannan itirabat din mafa da waɗannan amsoshin mafa za mu ba da su ne ma wai muna shakka game da abin da ma yake ciki, ba mu buƙatar ma mu ba da ansa, da ka zo ka faɗa sai mu ce kai kafiri ne, kasantuwarka kafiri ta isa ta lalata mana maganarka, ko kun fahimta jama'a? Amma wallahi bari in gaya muku, duk ƙungiyoyin addini da kuka ji suke rikici ko wasu ne daga waje suke haddasa fitinar, wani ne daga wajen ƙungiyar zai zo ya ce ba ku ganin shugabanku an aiko muku da kaza ya danne, ba ku ganin an yi kaza ya yi kaza, ba ku ganin an yi kaza ya yi kaza, to wani dama a cikin tafiyar bai imani da ita gaba ɗaya ba, sai ya tsalle ya ce haka ne, to kaga ya zama me, ya zama munafiki daga ran nan, ya kafirce wa tafiyar kenan. Kuma wani ya ce to ya muka iya dama haƙuri muke yi da shi, shi kuma ya nuna yana da ba'aful yaqin a cikin harkar tafiyar, ko kun gane? Malam yake cewa dan haka matsayin manzon Allah ya ɗaukaka fiye da wai mu tsaya ma muna kare shi, li suquti kulli muhawalatin bi zatiha, saboda duk wani kokari na a ci mutuncin shi to kokarin ya zube, wani kusiha da kuma ainihin wato wannan abin nan kokarin na azuban mishi da mutunci kokari ne wanda yake nakasashe ala sahibiha, ko kuma abu ne wanda yake komawa zuwa ga wanda ya yi shi, mana duk wata magana da za ka yi ta akan annabi sallallahu alaihi wa sallam mummuna, ita maganar yasashiyar magana ce ta zube, sannan kuma ta koma gare ka, ba za ta zauna inda ka aje ta ba. Wa mahama qalu, duk yadda suka yi maganganu akan annabi sallallahu alaihi wa sallam, waftarau, duk yadda suka yi iftira'i suka yi kirkire-kirkiren ƙarya, wa baghaw, suka ƙetare haddi wajen maganganu na kazafi da sharri, fa yaqinul muslimi, yaqinin da musulmi yake da shi dama, bi annahu rasulullah, cewa shi annabi manzon Allah ne, yaj'alu tilkal iftira'ati la qimata laha wa la atibara, zai sanya waɗannan ƙage-ƙage ba su da wata ƙima kuma ba su da wata darajar da za a daga kai a lura da su. Kun ji ƙa'idar jama'a? Dama kana da yaqini game da manzon Allah, to wannan yaqini ya isar maka maganganun nasu ba su da ƙima, to sai ku tsaya ku dubi wannan a maganan nan da na faɗi a yanzu, limamin nan naku da ya kare muku mutuncin masallaci a gabanku fa aka yi, amma gobe sai ka ji wancan ya fita daga masallacin ya daina zuwa sallah, sai koma sai ya haɗa kai da wasu maƙiya, sai a fara jin an fara ɓata sunan liman, liman yana cinye kuɗin masallaci, ka ji fa, liman ne ya hana a ci kwanan masallaci, shine aka koma aka yarbo mai yana cinye kuɗin masallaci, liman yana neman mata, ai an ga liman yana zuwa fadan ci wurin sarki, ai an ga liman yana kaza, kai liman ma fa yana bugun kasa, shikenan sai kuma kaga masallaci ya fara darewa, sai kaji an fara cewa to ai magana ko ina kaji zaka same ta a gari, shi wannan kwaya ɗin ne fa, kuma asali shine an hana shi wannan zaluncin, da liman ya rufa mai asiri shine zai zama na kusa da liman, liman na wa'azi yana kabbara saboda an bashi dama ya yi zalunci, saboda an rufa mai asiri. Maganar Umar kenan da yake cewa mai ƙarfinku da ke jin yana da ƙarfin yayin zalunci a cikin shine mai rauni a wuri, dan sai na danne shi na kwato zaluncin da yayi, mai rauninku da yake tunanin ba shi da ƙarfi in an danne shi ya shiga uku ya lalace shine mai ƙarfi a wuri na, dan shi yake da ƙarfin gaskiya. Kenan wannan yana nuna idan kai shugaba ne zaka yi amfani da karfinka a wani wurin ka danna azzalimi ka fusgo abin da ya zalunta ko kun fahimta jama'a to ina son in gaya muku ko aje cewa wai a nan Zaria ko a Kaduna state ko a Nigeria a mafi yawancin bangarorin duniya yanzu abin da yake faruwa kenan kana ji kana gani idan ka bar mutum ya zalunce ka shikenan sai ku zauna lafiya ya zalunce ka ne fa sai ku zauna lafiya mutum yazo ya same ka a matsayin ka kai mai sai da man fetur shi kuma a matsayin shi na dan sanda na operation yaki ko operation flush out ko operation da musa ko operation zaki ko wane ne sai zo su paki da mota sai su dibi galan dinku guda biyu sai su zuba a mota sai ce aboki na mun gode ko shikenan tunda ya barka ka zalunce shi to shikenan sai ku rabu lafiya ana helen ka bashi ya zalunce ka in ka ce baka yadda ba sai maka sharri sai daga bindiga ya kukin sama sai ka gudu sai kwasa ya gudu me yasa waɗannan yaran masu ciwaciwan nan da za a yi musu wannan zaluncin me yasa ba za su zama amro bas ba me yasa ba za su ce duk inda suka ga dan sanda za su kashe shi ba me yasa za su ce duk inda suka ga wani jami'in hukuma ba za su kashe shi ba amma asali fa ba su yadda a zalunce su ba ne jama'a kuna fahimta abubuwan nan da kyau haka za ka je ka samu mutum ya kasa kayan shi abinda wani yake so saboda shi ne ma'aikacin kasuwa shi ne ya zo ya ci bashi a wurin wannan in ya ci bashi a wurin shi me zai biyo baya sai dake ya kyale shi yana ji yana gani yana bin shi naira 2000 ya zo ya kwashi kwalin siga ya kwashi omo ya kwashi kaza bai biya shi ba yana ji yana gani sai dake to shikenan ba zai mai sharri ba amma idan ya matsa sai ya biya shi sai a je a hada kai da sarkin kasuwa sai a zo a ce airin fashi din nan ai ta yi daidai da titi don haka za a rusa ta ba a hada da titi kan titi ya yi rumfar ya fito da takardu ya ce ai gashi ku kuka bani takardu a ce ba magana takardu kai baka gani ne amma fa asali ya ki yadda a zalunce shi jama'a kun san haka na faruwa ko ba ku sani ba to ka gaya min yadda al'amari ba zai rikice mana a rayuwa ba shine mutum yayi zalunci ka rufa mai asiri sai ku zauna lafiya idan yayi zalunci kace baka yadda ba annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama yake fa la barara wala dirara karka cuta karka bari a cuce ka dan haka yadda ka ki cuta haka kuma aka ce ka ki a cuce ka karka bari a cuce ka amma dole yanzu ka bari a cuce ka shine sai a zauna lafiya wannan shine musulmi suke kira hakuri yau kuma wannan shi zai bude kofar gobe a dawo a sake cutar ka jibi a sake cutar wance gata a cucuwa ne jibi a cucuwa ne kullun a cuci kowa sai ku yi shiru sai a ce wannan shine hakuri ba wannan ne hakuri ba ya kamata a nemi menene hakuri amma wannan ba shine hakuri ba domin dukkanin wani abu da za ku kira haƙuri da zai buɗe ƙofar ai ta zaluntar ku zaluntar da za ta tunzura ku ku tashi nan gaba kuma ku ɗauki matakin da za a tashi a hallaka ku da nufin cewa wai yanzu kun tashi kun nemi rikici ne to wannan tun farko ba haƙuri ba ne don haka musulmi ku rinƙa mutalabatul haqq kana zaune a shagonka mai ba da rasitin kasuwa ya zo ya ɗauki biskit ɗinka sai ka ce baka ba da kuɗi ba in ce kai dan na ɗauki wannan ɗaya ka ce a ai na sayarwa ne duk abin da zai karka ya zagi karka faɗi baƙan magana ya baka kuɗinka in ya ki tashi ka riƙe shi a yi rikicin da biskit ne naira nawa ne naira 10 ne amma a yi rikicin da sai an je police station ka kashe 500 to wawancin ɗan arewa wawancin bahaushe shi ne sai ga dan ne akan naira 10 zan kashe naira 500 sannan je wani a police station sannan shi yana da daurin gindi to ai dama madogarar da tasa yake zaluncin kenan ka je da za a yi wa bayarabe haka da ya kasa kayan shi a gaban kasuwar mile 12 ba za a yi mishi haka ba bahaushen da ya zama gawurtaccen dan duniya a Lagos ya kasa tumatirin shi a kasuwar mile 12 ka je ka ga police zai mishi haka ba zai mishi ba amma yanzu sai a zo gaban kasuwar Sabon Gari ko gaban kasuwar Kano ko gaban kasuwar Monday Market dan uwanka ne musulmi sai maka haka saboda ya san ba za ka yadda wannan kashin tumatir naira 30 ne to ba za ka yadda ka kashe naira 3000 akan ka kare mutuncinka ba ka kasa gane cewa za ka kare mutuncinka ne da ƴaƴanka da zuriyarka da sauran jama'a baki daya dan haka a Lagos ba za a yi musu haka ba naka kara kudin mota daga naira 50 aka ce ya zama naira 60 sai su ta waye gabaɗaya su ce ba za su shiga ba gabaɗaya sai su ki shiga ko aje mota su kuma su runguma hannun su su ki zuwa aikin su ki zuwa kasuwa wannan abu ne da ba zai yi a wurin Bahaushe dan Arewa ba sai ce akan naira 10 banin kara su je su da Allah waye ga maka su da Allah kai kuma kai dawa ko kun fahimta jama'a kuna fahimta yadda matsalolin shi ke saboda haka a Lagos sai ka je ka samu gasu nan kamar su 500 ko arungu ma hannun shi ce ya fasa zuwa akan naira 10 yace ba zai shiga ba saboda ba naira 10 ba ce gobe ma za a yi muku haka jibi ma za a yi muku haka yanzu aka tashi nan garin karin mota kawai za a yi karin komai za a yi kawai ko ka shiga ko ka bari wasu za su shiga da haka duk ka gama zafin kanka zaka da haka biya amma a Lagos fa wallahi ba za ta yi ba akan haka sai a wuni ana kone-kone sai a kone shaguna na miliyoyin kudi don haka duk wanda zai tunanin kari sai ya je an zauna da union sai an nuna mai implication sai an nuna mai gafa abin da zai biyo baya in fa an yi kaza ka tuna kaza fa ku tuna kaza fa wani lokacin sai ka ji shi shugaban union din ya ce shi ya sauka don jama'a gari za su zo su yanka shi ba a kona shi da taya akan an kara naira 10 ba za su yadda a cuce su ba dan haka suna tafiya cikin rayuwa ta nizami amma mu kuma nan kuskuren fahimta da muka yi wa addini da hakuri da darajar dukiya ya sa ana wulakanta mu yadda ake so Allah ya kiyaye malam yake cewa wala yastahiqu ko yaj'al tilka al-iftira'at la qimata laha wala atibara wala tastahiqu an yanshaghila al-muslimu bir-radd 'alayha dan haka waɗannan maganganu na ƙarya da ake danganta ga annabi ba su cancanta ma musulmi ya shagaltu da yi musu raddi ba li idrakihi saboda riskashi da zai da ganowa bi annaha cewa waɗannan irin maganganun sayrun ala manhaji kuffari quraish tafiya ce akan hanyar kafiran quraishawa kafiran quraishawa su ne duk abin da annabi yake ciki sai da suka yi mai kage sai da suka yi mai sharri sai da suka ce kaza sai da suka ce kaza sai da duk ko menene sai ba abin da ba su yi magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam wa zulmati yahudin fi asri ar-risala kuma duk wanda yake irin wannan to yana tafiya ne a bisa zaluncin yahudawa a zamanin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzancin annabi babu abin da kafiran nan ba su faɗi na yahudawa ba sun rubuta sun yada kaza ku dubi ayar riba da ta sauka tana ainihin halatta ciniki wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba suka ce wannan aya gaba ɗayanta ta zo ne don ta karya musu tattalin arziki ƙarya Muhammad yake ya san cewa su ne 'yan kasuwa kuma ba sa kasuwanci sai da riba don haka ya so ya karya musu tattali ne jama'a kun fahimci wannan to amma matsalar ita ce shin ayar ƙarya ce mu a wurin mu musulmi ko gaskiya ce to tunda gaskiya ce su maganar da suka faɗi ƙarya ce sannan na biyu wannan ya bayyana mana ba sa rayuwa sai da me sai da riba to a kansu kare kasuwancin su za su iya ƙaryata aya to gobe in suka zo suka ce maka wannan annabin mai son kuɗi ne sai ka dubi tsakani da Allah waye mai son kuɗi tsakanin shi da su su fa saboda son kuɗi suka ƙaryata Allah su fa saboda son kuɗi suka ainihin zargi annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ƙarya dan ya karya musu tattalin kuɗi kuma gobe sai zo su ce maka shi mai son kuɗi ne ko kun fahimta jama'a to abinda nake so biduni ayi mujamalatin ba tare da duk wata rufawa ba wannan maganar kamar yadda na dauko ta mu dauke ta mu dora ta a waƙe in mu yanzu duk inda wani malamin ahlus sunna yake ko limamin ahlus sunna a duk inda ka samu a anguwa ko a gari ko a kungiyar ko a menene matukar kaji ba a yi mishi wani sharri ko kazafi to da karatu da rufin asiri da jagoranci da komi nashi ya gama yin kasa ne warwas amma in har zai wuce sallah yana da dadin muryar da sauran limaman masallacin ba su da ita. To sai an yi kokarin shafa mishi wani kazafi na cewa ko dai manemin mata ne, ko mai luwadi ne, ko yana cinye kudin mutane, ko yana yin wani abu na rashin gaskiya wanda za a ki fito muku da abin sai a yi muku dubarudu a tsorata ku game da abin. Kawai abin da ake so ku daina jin dadin wannan kira'a da in ya wuce sallah ne muku. Dauki haka yake ga mai wa'azi, dauki haka yake ga dukkanin malamin da zai taru zai yi wa'azi zai yi karatu, jama'a za su taru. To idan mun fahimci haka, yau da da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo bai samu mabiyi ba ko kwaya daya, ko kuma mabiyan ba su wuce kwaya uku ba, wannan abun zai tayar da Yahudawa hankali? Ashe ya kamata musulmi su natsu su dawo cikin taitayinsu, dukkanin wani fenti da aka goga ga wani malami ko wani mai da'awa su dubi, haka bata faru ba sai dan wata baiwa da Allah ya mishi a cikin wannan harkar. Inda babu wata baiwa da Allah ya mishi, ba wanda zai zage shi. Yanzu a anguwarku malaman islamiya guda nawa ne? Allah kadai ya san iyakarsu. Guda nawa ka san ana zagi? Babu ko kwada. To amma a cikin waɗannan malaman islamiyar in ta faru akwai wani wanda yana limancin salawatul khams, in magariba tazo ana taruwa a masallacin saboda yana da dadin murya, to shi kadai za a ware cikin malaman islamiya a ce amma fa yana neman mata, amma fa yana kaza, amma fa yana kaza. Su sauran ba sa yi tunda su ba su da dadin murya. So ahlus sunna ku tsaya ku natsu da wannan, ana rusa ku da irin wannan wayan da ake mu. A yau ɗan bid'a ba sa zagin kowa daga cikin malaman ahlus sunna sai wanda yake magana akan bid'ar su. Yo ai da su ma sai su fito da tashi bid'ar sai su fadi, shikenan an yi cangaras. Ya zage shi akan bid'ar su, sun zage shi akan bid'ar shi. Yo amma ya zage su akan bid'ar su, su kuma shin shi ba yi da bid'a ne? Sai a ce yana neman mata, yana luwadi, a'a yana kaza. To da sai ce alhamdulillahi, yanzu kenan idan ni na sauka daga wannan harkar ta da'awa, aka dauko wanda kunyar da wani baya neman mata, baya luwadi, baya komai, to zai zo ya ci gaba da da'awa irin ta, shi ma gobe za su ce shi ma kaza ne. Ashe da kenan ya ishe ka ka fahimta, ashe wancan din ba saboda neman matan bane, in ma da neman matan, ashe ba saboda kaza din bane, in ma da kaza din, ashe saboda wannan irin wa'azin da yake yana attacking din matsalolin su ne. To sai ka tsaya ka duba, ka yadda da waɗannan abubuwan da yake cewa babu kyau din, a babu kyau, eh to kai ma wannan siffar da aka goga mishi kai ma kana da ita kenan. Dan so a wurin su shine dukkanin wani wanda yake sukar bid'ar su, to wannan mazinaci ne, wannan mai luwadi ne, wannan azzalimi ne, wannan mai karɓo kuɗi ne daga ƙasar waje, wannan mai yin tsafi ne, wannan mai yin kaza ne, wannan bai da gaskiya a cikin harkokin shi. To da wannan ne sai aka firgita wawaye cikin malaman ahlus sunna. Wani wawan shi ba ruwan shi, bai san a zarge shi, da hakan yazo sai ta karantar da nahwu da sarf a rayuwar shi, saboda shi nahwu da sarf har ka mutu ba wanda zaka ce yayi bid'a, zaka yi ta burgewa ne ma a ji ka iya li'irabi. Dan haka sai kaga abun mamaki waɗancan ƴan bid'an da ke sukan wancan, wai har suna zuwa wurin wancan wanda masallacin su daya, aqidar su daya, wai suna daukan karatu a wurin shi. Shi kuma da yake wawa ne, wai shi ya dauka, shi yana da sassauci ne, dan haka suke zuwa wurin shi. Shi kuma wancan yana da tsanantawa, amma matsalar ita ce shi wancan da ke karantar da nahwu waɗancan ƴan bid'a suna zuwa daukan karatu wurin shi. Ya yadda da irin aqidojin da wancan yake fadi, eh dan girman Allah shi ma ya zo yayi wa'azi rana ɗaya akan wannan in ba su fashe ba. To ashe in har ya yadda kuma yati ya rufa suna zama a gaban shi, ya ha'inci kanshi kenan, su kuma ya maida su wawaye. Saboda haka jama'a, wallahi kowa ya fito a san matsayin shi, a san ina ka dosa. In za a yi mu'amala da kai, a yi mu'amala da kai a yadda kake. yau akwai malaman da sarakunan gargajiya sun hada su malaman bid'a ne da malaman sunna, an hada su a cikin kwamitoci guda suna wai aikin da'awa guda a daidai lokacin da suna cikin wata kungiya da wani wanda shi wancan an kidako shi a saka shi a cikin kwamitin saboda mai shi ya faya zafi, amma fa da zai yi sassauci a kan fatawa daya su waɗannan munafikan ahlus sunnah da wancan sarki ya ɗibe su ya zuba su cikin kwamitin tare da yan bid'an ba za su bi shi sallah ba. Misali, binciki kungiyar izala, yanzu a kungiyar izala akwai matashi mai zafi da zai kafe akan cewa guru da laya durƙuso shan rubutu duk kafirci ne, su ma sauran duk suna haka sai dai su ba sa wa'azi ko ba a ji su ba, sai wannan sarki ya ɗibo su waɗancan da ba sa wa'azin a haka ko ba a ji su ba, sai ya haɗa su a cikin wani kwamiti nashi na da'awar fadashi da wa'azi da taro a fadashi. Don haka sai kaga da su waɗannan malaman izala da su waɗancan malaman bid'a an haɗa su a cikin kwamitin da'awa na sarki, suna da'awar da sunan da'awar sarki. A daidai lokacin da ba a ƙaunar wancan saboda mai saboda yana cewa guru da laya kafirci ne, amma idan waɗannan 'yan ƙungiyar izala da ke cikin kwamitin sarki suka koma taro da wancan mai cewa guru da laya kafirci ne, in ya ce yau na gano guru da laya halal ne, rubutun sha duk waɗannan abubuwa halal ne, za su bi shi sallah? Ba za su bi shi ba. Ashe su munafukai ne na zamansu a cikin wannan kwamitin kuma suna yaudarar kansu ne. Kuna fahimta ta da kyau jama'a ko kuwa radi-radi? To, duk sanda aka ɗauko ka aka saka ka cikin wani kwamiti, to ka tsaya ka yi nazari. An saka ka a kwamitin nan ne don kai aikin yaɗa da'awarka da manufarka ko kuwa don a yi amfani da kai a cimma wata buƙata wadda ran da duk kai ƙoƙarin fitar da manufarka ran nan za a fitar da kai daga kwamitin? To wallahi ku natsu, gwamnatoci da ke ɗiban ku suna saka ku a cikin kwamitoci kaza, da fadoji da ke ɗiban ku suna saka ku a cikin kwamitoci kaza, ba suna saka ku ne for the betterment of yourself, saboda amfanin kanku ba, don su yi amfani da ku ne su cimma buƙatarsu. Ranar duk da suka gano za ka yaɗa manufarka, a ran nan ba za a sake saka ka cikin wannan kwamitin ba. Jama'a, kun fahimci wannan da kyau? Jama'a, kuna fahimtar wannan da kyau? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To kun ji wannan, don haka akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikin tarihin auren rayuwar as-sayyida Khadija, Allah ya ƙara mata yarda in Allah ya so, kuma yadda ne alƙawari, za mu maida Khadijatul Kubra ta zama wata ƙasaitacciyar nacca wadda za mu kira ta maza da mata, yara da manya, kuma a nan ne za mu ƙara tattauna waɗannan matsaloli masu ɗimbin albarka da fa'idoji masu matuƙar yawa waɗanda muka tattauna su a nan. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka, domin haƙiƙanin al'amari ni kaina da nake karanta waɗannan nassoshi, gaskiyar lamari daɗin tarihin Khadija da daɗin fa'idojin da ke ciki, wallahi al'azim, ni kaina ba su kosar da ni ba, dan daɗin ya kai matuƙa matuƙar da inda za a sake maimaita babin da karatun haka sake jin wasu ilmomi masu yawa. Na'am, Allah ya taimaka. Malam ya ce al-mabhasus thani ashar, wurin bincike na 12, mas'ala ta 12 da za a bincika, bina'ul ka'aba, ginin ka'aba, tarihin ginin ka'aba. Qala al-imam ibn hajar yace akhraja Abdul Razzaq wal Hakim wat Tabarani, da al-imam Abdul Razzaq da al-Hakim da at-Tabarani sun fitar da hadisi cewa annal ka'abata kanat fil jahiliyya, ita ka'aba ta kasance a jahiliyya, mabniyatan birradmi, an gina ta ne da ainihin dutse, laysa fiha madar, babu ainihin tabo a ciki, wato duwatsun aka yi ta jerawa wasu kan wasu ba tare da ana sanya siminti ma na gini a tsakani ba. Za mu zo mu ji ƙarin bayani. Wa kanat qadrama ko taqtahimuha al'inaq, tsawanta ya kasance gurgudan yadda wuya zai iya ainihin wato leƙata, wato daga tsaye wuya na dan adam zai iya leƙata haka, haka tsawanta yake a jahiliya. Ko kun gane? Wato ba ta da tsawo irin tsawon da take da shi a yanzu. Wuya a lokacin yana iya leƙata haka. Ko kun fahimta? Yawwa. Wa kanat thiyabuha, sannan tufafin da ake lullube Ka'aban sun kasance tuda'u alaiha, ana sawa akan Ka'aba, tusdalu sadlan, sai a zubo su, ma'ana sai a lulluba daga sama, sai a rufe ta, sai a zubo haka, kamar yadda zaka samu bokiti, in ka samu bokiti ka dinke saman yadin, sai ka zan kamar kai abin da ake kira matatar koko haka, ka zubo haka, to haka ake mata, sai a lullube ta. Ina fata an gane. In aka zubo akan ta sai a watso gefe haka. Ko kun fahimta jama'a? Wa kanat zata rukunaini, sannan tana da rukuni guda biyu, kwanoni guda biyu. Me ya fassara wannan? Sai ya ce ka hai'ati hadhihi al-halqa, kamar yadda wannan zane yake na D, kun ga D ne na lugal ingiliziya ko? Ma'ana yadda zaka ga D yake, gashi an yi shi ya tafi haka, sannan sai nan kuma sai ya zama ya yi shatale ta ne. Gashi a ƙasa ya fassara ya ce arrabumu bi taskini bad, a yi wa badin ɗin ɗauri, a ce rabumu. Al-hijaratu ba'duha ala ba'din, duwatsu in aka jera wasu akan wasu. Wal madar huwa tin, madar kuma shi ne tin, laka taɓo. Awul malat, ko kuma siminti. Allazi yuda'u bayna al-hijara, wanda ake sanyawa tsakanin dutse. Liyata masakal bina, dan gini ya tsayu ya ruku. Wa ma'ana hadha, ma'anar wannan maganar, annaha kanat mabniyatun bil hijara, wato ita Ka'aba a gina ne take da ainihin duwatsu. Ba'duha ala ba'din, wani sashi akan wani sashi. Laysa bainal hijarati tinun yumsiku al hijara, babu wani tabo wanda yake rike da wannan ainihin wato duwatsu. Na fatan kun fahimci yadda abin yake. Har yanzu kauye suna irin wannan, kaga an jajjera dutse dutse, wani kan wani, wani kan wani, an kewaye daki, babu komai a tsakanin duwatsun, kana ruguzawa zai rushe. Ko kun fahimta? To haka Ka'aba take a da. Yace unzur ibn al-Asir, ka duba ibn al-Asir an-nihayatu fi gharib al-hadith, gashi nan a ƙasa kuma can da yazo yana cewa, yana kwatanta dibin nan, yace aqrabul ashkan, mafi kusancin yadda Ka'aba, yadda surarta take, huwa harfu D bil lughati al-ingliziya, shine harafin D, capital D na lughar Turanci. Ina fata an gane. Lalle ya kamata a ce a kwatanta wannan gaba, sai dai babu
aka zauna ne cikin waɗannan abubuwa, ya kamata rukun da larabci kwana, to nan fa da ke shafi ne, to nan shi ne yamma, nan shi ne yamma. Don haka mutumin da ya shigo Ka'aba ta babul malik fahad, na shaka babu abdulaziz, babul fasi, ta haka nan tana da kwanoni, nan kuwa sai ke wannan irin shi haka. Kun fahimta? Haka Ka'aba ne, sannan tudunta kamar yadda wuya zai iya leƙa ta haka, haka ne. So ka suranta yanzu yadda Ka'aba ne a zuciyarka, da tsawonta, da yadda duwatsun suke, da yadda duwatsun kuma ba gini ba ne, jerawa ne. Ko kun fahimta? To haka Ka'aba take ainihin a jahiliya. Kun ji tarihi kenan.
وكانت الكعبة يتي إتكا أبا أوان تلوكة تيتاكا سنتي محاطة ببيوت أهل مكة تناكي ويدا متاننجل مكة ده هكا كنغا إذن كنفهن شوانا نمبيانا دكو
أصل الكعبة فإن جدلاز أني وعلى حضر الخيابي أن لأكيك تشوة أولوه كما كدني أتاعي فأنني
صلى الله عليه وسلم
كنغا هكو وأنا نوفر أوكا سوني جبال مكة وأنا نسوني دوات مكة جدا جمتا نمكة كما ذاتنا مكة yanan ke maka na haka waɗannan dubura ne da yanzu kai kake jin su ana zuwan su kaza 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 lokacin can nisa daga gari da iya kan garin nan kawai na haka yanzu za ka zo ka ji abin da za mu karanta a tarihi idan aka taho aka samu ruwan damina in ya zo sai yana cin Ka'aba saboda ruwan ya farawo daga dutse duwatsun gaba ɗaya suna sama da garin garin Ka'abar tana kasa tana cikin rami dan haka duwatsun suna gangaro da ruwa suna gangaro da ruwa wasu ran da kwazo kwazo suka cinye Ka'aba saboda babu wani gini ba in yanzu bane da take da gini masallaci da aka gina shi haka aka gina masallaci ya zo kewaye ba in yanzu bane a wancan lokacin tsirarar da take ba wani gini sai gidajen su a kewaye wanda gidajen su kuma ba su fasa na wannan ruwa ya zo ya gangaro ba ko kun fahimta jama'a bari ku ji na'am basu wuce ba basu wuce gidajen ba basu gidajen basu wuce fadin inda Masjidul Haram din yake a yanzu ba basu wuce ba saboda Jabalu Abi Qais Jabalu Wana Jabalu Safa da zaka ji an ce Annabi ya je ya haukala waɗannan duwatsun su ne ga su nan ake gani ba waɗancan duwatsu ma na wajen anguwa a yanzu ba a'a don waɗannan duwatsun su ne in ka hausa a wannan lokaci to gaba ɗaya ka hau saman garin kenan in kai magana da kowa zai ji na fata an gane wa kanatil ka'batu muhatatun bi buyuti ahli makka ita Ka'aba ta kasance a kewaye take da ainihin wato gidajen mutanen makka fa fi sahihil bukhari a cikin sahihil bukhari an amr ibn dinar daga amr dan dinar wa ubaidillah ibn abi zaid da ibn abi yazid da ubaidillah dan abi yazid qala waɗannan ainihin wato sahabbai suka ce lam yakun ala ahadin nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama haula albayt ha'itun babu wata katanga da ta kewaye Ka'aba a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kanu yusalluna haula albayt don haka sahabbai suna salla ne kewaye da Ka'aba hatta kana Umar har zamanin Umar fabana haulahu ha'itan sai ya gina ainihin wato wata katanga wadda ta kewaye Ka'aba din kana ubaidullahi yace ji a ku haka ne juduruhu qasir katangu na wannan ainihin wato garu din gajeru ne fabanahu ibnu zubair da yazo sai ya gina wannan katanga a matsayin masallaci don ana magana asalin masallacin ne ta kawo ma alaka wannan hadisi dan haka fakanat mu'raba wannan ko mu'arraba lisiyul dan haka sai ita Ka'aba ta zama tana fuskantar barazana na kwararowar ruwa allati tanhadiru alaiha min jibali makka ruwan da yake kwararo mata daga duwatsun makka bisababi adami wujudil aswar saboda rashin samun wasu aswar suwar wato wasu danni allati tahmiha wanda za su ainihin kare ta walamma balagha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama 35 sana yayin da manzon Allah ya kai shekara 35 ja'a sailun arimun sai wani ruwa mai yawa yazo wato wani kwararowar ruwa mai yawa fasada'a jidarani ko jidranal Ka'aba sai ya ainihin wato tsaga wannan bango na Ka'aba wa auhana asasaha ya raunata shi ruwan ya raunata ainihin gimshikai ko kuma wato tushen ginin wato foundation kenan fa'aradat quraishun hadma to sai quraishawa suka yi nufin su rusa Ka'aba domin su gyara ta tunda ta tsage asasin ta tushen ta yayi rauni kun ga yanzu ba da mai gyara ya za a yi za a rusa a saki walakin tahayyabu min zalika sai dai sai suka firgita
suka ga kwarjinin haka limakanatiha fi qulubihim saboda matsayin Ka'aba a zuciyarsu anya murusa Ka'aba wa khawfuhum an yusibahum adha da kuma tsoran da suka ji kada wata cuta kada wani abu ya same su fa qala al-walid walid yace aturiduna bihadmi hal islah shin kuna nufin kyakkyawan manufa ne da rusa ita Ka'aban nan awil isa'a ko kuwa mugun abu ku fadi ne kuke nufi fa qalu sai suka ce banil islah a ayu ai kai ma ka sani kyakkyawan manufa ce ta sa za mu rusa fa qala sai yace inna allaha la yuhliku as-salihin inna allaha la yuhliku as-salihin Allah baya halaka mutanen kirki jama'a kun ji wannan tun a jahiliya kenan akwai mutane masu tunani don ku dubi suna so su rusa amma sai su ban rusa Ka'aba za ku rusa ne don rusa Ka'aba ko ku za ku rusa ku gyara ne sai mu rusa mu gyara sai ce ai shikenan Allah baya halaka masu gyara ta yanzu a ce ta to amma wannan fatawa ta ka fara aiki da ita mu gani ko wa akhadha al-mi'wal sai dauki gatari wa shar'a yahdimu sai ya fara rusa Ka'aba wa tarabbasa an-nasu tilka al-layla a wannan dare mutane suka kwana suna saurare za a ji kasa ta hadiye shi ko a ji wata sarka ta sako daga sama ta janye shi a ce to ai shikenan dama mun fada wa qalu sai suka ce nan tazir mu saurara fa in usiba lam nahdim minha shay'a in wani abu ya same shi ba za mu taba komai ba za mu rusa komai ba waradadna haka ma kanat mu mai da ita kamar yadda take mutu ba wa illan nusab ko wa illan nusibhu shay'un in ko wani abu ya same shi ba hadanna ha to za mu ci gaba da rusa ta faqad radiyallahu ma sana'ana Allah ya yarda da abin da muka aikata kenan fa asbaha al-walid min laylatihi a'idan ila amalihi wani bu kawai sai gashi ya waye gari kawai ya koma wurin aikin shi na rusa Ka'aba ba abin da ya same shi ba ya ga tarihi ba daga ran nan shine mawaki yace mai tsoro ba shi gwaninta ko wane ne kuma ko danwa ina fata an gane fahadama shikenan sai dai ci gaba da rusawa wa hadaman nasu mutane ma yanzu kuma shikenan a taya shi to kun ga yadda mutanen fuske yanzu an bar shi ne shine wawa idan ya mutu to mu ya zama zakaran gwajin dafi ko idan bai mutu ba kuma to shikenan fahadama wa hadama an-nas hatta tahau ila asasi ibrahim alayhi salam ya rusa su ma suka rusa har sai da suka isa zuwa ga inda annabi ibrahim ya sa harsashin gini afdau ila hijaratin khudar suka kai zuwa ga wasu duwatsu korayen duwatsu asali maramarai ne marmara ce annabi ibrahim ya yi da ita wallahu alam ina fahimtar ta zama koriya ne saboda ruwan can da ke kwarara gansa kuka wannan haka nake fahimta ina fata an gane akhadha ba'daha bi ba'd ina fata an gane sai aka ga a wannan ainihin harsashi na annabi ibrahim ya manna sashin su da sashi wato annabi ibrahim yayi gini yayi tsari irin na gini ku dubi yanzu yadda magina suke yi in suka zo kamar bulo ai ba kawai jera shi suke ba za a soka wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani wani ya shiga wani shine akhadha gashi ina fata an gane ba'daha bi ba'd ya soka wasu su a cikin wasu haka dan ya zama sun rike juna ko kun fahimta jama'a satarakul asasa kama huwa dan haka sai suka bar wannan harsashi kamar yadda yake wa shara'u fil bina'i sai suka fara gini wattafaqu fi ma bainahum sai suka hadu a tsakanin su Allah ya dukhulu fi bina'iha kada su shigar da wasu kudi wajen wannan gini na ta min kasbihim na daga ayyukan su da suke na neman kudi illa tayyiban sai abin da yake na halal don su kan sun san akwai haram to amma suna iya bambancewa wane haram yake nema dan haka ko ya ka taimako sai a ce a banda irin naku bari sai yanzu a gina hotel ka kawo yanzu dakin Allah ne ko kun fahimta jama'a la yadkhulu fihi mahru baghi, kudin da karuwa take samuwa wurin karuwanci ba zai shiga wurin ginin Ka'aba ba. Dan a lokacin akwai mutanen da yake asalin su business din su ƴan mata suke saye bayi kyawawa, idan la'asar tai sai su tura su je su karuwanci. To kai tunda an san irin wannan business venture din kake da shi, kaka ka gudunmawa, jama'a kuna fahimtar yadda abin nan yake. Wala bai'u riban, haka nan duk wanda yake kasuwanci da riba irin su Abbas kenan. Wala mazlama, haka duk wani macuci da ya samu cuta. Wala mazlamata ahadin minan nasi, ko kuma wata cuta da aka yi wani cikin mutane irin su Abu Jahal, dukka ku kawo taimako saboda ku duk an san kudin ku na haram ne. Jama kuna jin yadda suke da tantance abubuwan da ya shafi Allah. Wa kad tajazza'at quraishun bina'al ka'aba, to sai quraishawa suka raba ginin Ka'aba, suwana ku gina bangare kaza, suwana ku gina bangare kaza, suwana daga wuri kaza zuwa wuri kaza ku yi. Ina fata an gane. Wa akhadhat kullu majmu'a min alqaba'il janiban, dan haka kowane bangare, kowane tattaruwa na daga kabilu sai suka rike wani bangare wanda su suke ginawa. Masharakar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi bina'il Ka'aba, manzon Allah ma yayi tarayya wajen wannan ginin Ka'aba din. Kaji dalilin da yasa aka kawo tarihin gina Ka'aba din, dan ana tarihi manzon Allah ne. To me kai aka tarihin Ka'aba? Amma daga cikin tarihin ginin Ka'aba da aka yi akwai hannun manzon Allah a cikin, kaji abin da ya shigo da shi. Fa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda, yace lamma bunyatil Ka'aba, yayin da aka gina Ka'aba, zahaba an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama wa Abbas radiyallahu ta'ala anhu yanqulan al-hijara, yayin da ainihin aka gina Ka'aba, sai Abbas da sai annabi sallallahu alayhi wa sallama da Abbas Allah ya kara musu yarda, sai suka tafi suna daukar dutsen da ake ginin Ka'aba. Fa qala Abbas lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama, sai Abbas ya ce wa annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama, na'am, ko ij'al izaraka ala raqabatika, ka sanya ainihin wato gyautanka dake daure a kwankwasanka, ka cire shi kai gammo, ka sanya shi a daidai wuyanka, domin suna dauko dutsen ne da ta wuya haka. Ina fata an gane. Kunga abin da ba haushe in yanzu kai sai ce kai gwari ne, dan haka gwari suke dauka. To kaga sai annabi ma haka suke, dan haka kaga ba gwari bane kenan. Nasu yafi naku asali. Na gwari yafi na Hausa kyau kenan, tunda sai annabi haka suke, na sai annabi kuma shine mai kyau. Dan haka dauki ka daidai wuyanka, ya fika min al-hijara, dan ya ainihin wato hana ka daga shan zafin dutse din. Fa kharra ila al-ardi, annabi yana cire wannan gyautu sai ya fadi kasa. Me yasa ya fadi kasa? Saboda tsareci shi ya bayyana. وطمحت عيناه الى السماء, اذا نسك كفي السماء, ثم افاق سنن سي فرفدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي اكا جينا cewa izari izari, bani gautuna bani gautuna. فشد عليه ازاره, فشد عليه ازاره, سي اكا daura mishi gautan shi kenan sai tashi. Wato lokaci shi wannan kawun shi yana cewa cire gautan naka kai gammo da shi. To in ya cire gautan kuma za a ga tsiraicin shi, to tsiraicin shi na bayyana sai ya faɗi ya suma, idanun suka kakkafe a sama, can da ya farfado sai aka je yana gyautona gyautona, sai aka ɗauka aka bashi. Wannan hadisi ne sahihi, gashi nan a cikin Sahih al-Bukhari, kitabu bunyani Ka'aba. Walamma wasalu ila mawdi'il hijarati al-aswad, yayin da suka kai al-hajar al-aswad, yayin walamma wasalu ila mawdi'il hajar al-aswad, ikhtalafu man yada'uhu, da suka kai daidai inda ake dora al-hajar al-aswad, to sai sabani ya zo musu cewa wane ne zai dora shi. Wato yadda al'amarin ginin hajar al-aswad din yake shine, jama'a, ga yadda bayanin ne.
Inda asalin yadda Ka'aba take a yanzu nake suna da inda kofar Ka'aba take, nan ne kofar Ka'aba daidai nan, nan ne inda hajar aswad yake, nan kuma shi ne al-sittin, da asalin sunan shi al-Qayyim shi ne shige cewa ijiyar Ismail a daidai nan inda rarar kawai wannan kwana ce haka a nan daidai jikin garin kasa an fahimta ta yi rami a cikin garin haka ake tura dusa to haka yake tun da to da aka zo daidai wannan wuri yanzu daidai an haɗa kan larabawa gaba ɗaya larabawa sun haɗu kowace ƙabila tana da hannu a wajen ginin ko kun ga babu matsala to amma ina matsala take yanzu wannan dutse mutum ɗaya ne zai ɗauke shi ya ɗora kuma larabawa suna da ƙabilancin kowa ya ce ni nai kaza mu ne muka yi kaza ko kun fahimta jama'a Balarabe fa in yaji yau zai je wurin taro taron da Sarki Fahad ko Sarki Abdalla ko Faisal zai bada certificate shi kuma yana daga cikin waɗanda za su karɓi certificate din to zai ɗauki motoci da za a ɗibo mutane da za su zo su zauna daidai saitin san da za a ba shi don su ga gashi ya haɗa hannu da Sarki Abdalla kuma zai ɗauko mutane masu aikin kamera ba za su ɗauki komai ba sai an zo daidai wurin in ya rike haka zai juyo a ɗauka fa gashi yawwa saboda zai je ta tarihi akwai wani aboki da nake da shi SS ne a can Makka ba ta tafi a mota haka zai raka ni nuzuha wata anguwa ce da suke sai da kwamfutoci haka muna labari can sai na sako mishi labarin Sarki Abdalla sai ce ni din nan da ka gani to na taba cin abinci da Sarki Abdalla nace wallah Allah yace eh wallah yace bari mu gama zai kai ni gidan shi zai nuna min hotan kai ni gidan shi kawai abin da muke nuna min wannan hotan nace masha Allah ce wallah yana daɗi yana ɗan gyara kallabin na haka ce da shi nan yana cin abinci da sarki a ya yi enlargement ya aje a falon shi ko kun fahimta gaba to don haka har yanzu suna da wannan matsalar yanzu an zo daidai Hajarul Aswad wane ne zai sanya ainihin Hajarul Aswad fa kullu qabila turidu an tahziya wa an tahza bi hadha sharaf kowace ƙabila tana son ta samu wannan daraja hatta kadatil harbu taqa bainahum har sai da yaki ya kusa faruwa a tsakaninsu an gane wa qaruba banu abdiddar jafna ta banu abdiddar suka kawo wani daro mamlu'atun daman na cike da jini thumma ta'aqadu hum wa banu adi ibn ka'b ibn lu'ay ala al-maut suka kunna yarjejeniyar mutuwa tsakaninsu da kabila Adi dan Ka'ab dan Lu'ay akan in har kun kuka dauki dutsen nan kuka sa me kuka gani nan jini to sai an zubar da jinin ku su kuma wadancan suka ce to in ku kuka sa to mu ma mu kulla yaki kaji fa dan kar ka dauki abin da wasa ne da gaske suke واستمروا على هذه الحاله عده ايام suka kwana da kwanaki akan irin wadannan halaye wannan yana gargadin wani da kisa wannan yana gargadin wani da yaki thumma alhamahum Allah subhanahu wa ta'ala ko akbarahum sinnan sannan sai Allah madaukakin sarki ya dora musu tunanin su kai hukunci ga wanda ya girme su mana wa huwa abu wa umayya ibn al-mughira al-makhzumi shine abu umayya dan mughira al-makhzumi fa qala sayati ya ma'ashar quraish ya ku quraishawa ij'alu bainakum fi ma takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu alaykum ba dai yanzu ga ku kuna tare nan ana zaman sulhu ba eh kowa ya ce bi yadda waccan kabila ta dauki dutsen ta sa ba sai su eh kuma dutse dai mutum daya zai sa eh kun yadda da hukunci na suka ce hukunci na shine ku yadda wanda ya fara shigo wurin nan daga wannan maganar shi zai dauki dutsen nan ya sa faradu sai suka yarda wa aqbalu yatarqabuna awwal qadimin sai suka sa ido suna lura da waye farkon wanda zai shigo
فإذا به محمد صلى الله عليه وسلم سيدا النبي محمد ne fara shigowa فلما رأوه قالوا غبا ɗayan su da so gani sai suka ce هذا الأمين ربينا وهذا محمد shikenan ga amintacce yazo mun yarda da shi ga Muhammad yazo mun yarda kun ji yadda dattijan yayi sulhu to daga nan za ku gane duniya in aka bar matasa to yaki za a yi ta yi ko kun fahimta duk abin da ya faru sai su ce yaki kawai sai su ce ayi yaki a buga duk abin da ya faru saboda rashin dadewa a duniya ya sa ba su da basira su kawai abin da suka sani karfin nan da suke ji a jika to a buga amma shi kuma tsoho jikin yayi rauni amma kwakwalwar tana da kaifin tunani saboda wasu hazo da ya wuto a rayuwa dan haka kun ga dattijo kwaya ɗaya yayi tunanin da su in an bar su da sun aje wa kansu mugun tarihin da har yau ana karanta shi kuma ƙarshe dole mutum ɗayan ne zai saka falamma wasala ilaihim akhbaruhu da annabi ya iso gare su sai suka ainihin bashi labari fabasata ridaan sai ya shimfida mayafi thumma akhadha alhajara sai annabi ya dauki wannan dutsen fawada'ahu fihi sai ya sanya akan mayafin thumma qala to bari ku ji shi kuma annabi da yake shi kuma da umarnin Allah yake aiki sai yace lita'khudha kullu qabilatin bi tarafin kowace kabila ta kama gefen mayafin nan an shimfida katon yadi shi ya dauki dutsen ya sa akan wannan yadi to shikenan yarabawa ku zo ku kama nyamurai ku rike can fulani ku rike can nufa ku rike nan hausa ku rike nan sakwata ku rike can zamfara kanawa ku rike can to yanzu sai kowa yana murna yawwa masha Allah ai da mu akai ko kun fahimta jama'a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji lallai da Allah ai ko annabi a Najeriya shi ma da yayi aiki dan in ka shiga cikin yarabawa sai ka ji dan ofa ya ce yafi dan koshin dan koshin ya ce yafi dan abekuta dan ina ya ce dan wane ma fa bai da asali in ka shiga cikin fulani sai ka ji an ce kai da Allah ba fulata sun sakwato ni ba fulata ni ai ba fulata ni sai na adama a ce kai da Allah rabu da waɗannan sun haɗe da kabilu in ka tafi Borno sai ka ji an ce ah wannan dan sau dan Borno ne fa yana da alaka da kabilu wannan kuma a ce ah wannan daga Niger fa suke shigo cikin Hausawa ka ji sai a ce ah ba da Allah wani su wani ba su da asali ai asali sai mu haka kowa to yanzu waɗannan a turo ka cikin su sai akwai matsala ko kun fahimta irin su ne nan akai fama da su to amma annabi da yake ya iya siyasatul qawl sallallahu alaihi wasallam sai ya shimfida yake kowa ya kama gefe thumma amarahum bi raf'ihi sai ya ce to an kama to ku daga din sai suka daga ga ji ana yawa alhamdulillah mun shiga tarihi farafa'uhu sai suka daga shi jami'an gaba daya hatta idza balagu bihi mawdi'ahu har sai da suka kai daidai tsawon katangar da za a sa shi wada'ahu huwa bi yadihi almubaraka sai shi annabi ya dauko shi da hannun shi mai albarka sai ya sa wa bihadha kana sababan fi wiqayati quraish min harb dan haka sai annabi ya zama sababin kiyaye yaki wanda ainihin wato ko quraisha suka so kadat taqa'u fihi bainahum kadat taqa'u bainahum wato ya zama sababin kiyaye yakin da ya so ya afku tsakanin su domin waɗancan kabilun da kaji an ce fa sune quraishawan banu abdiddar din da banu adiyin din sune quraishawan sun rabu biyu amma wannan ya koma nan kamar ka ce basakwace da bazan fari ko kun fahimta jama'a to sai wannan abin da kowa ya samu natsuwa yanzu an yi da shi ko amma ƙarshe wane ne ya dora annabi ne ya dora sallallahu alaihi wa sallam wa kanat an-nafaqatu qaddaqat bi quraish to kudin ginin ka'aba yayi wa quraishawa kadan an itmamil baiti game da cika wannan ainihin daki ala qawaid ibrahim a bisa harsashin annabi ibrahim alaihi salam fattaru ila an-naqs minhu sai ya zama dole ne su rage girman ka'aba fabanau alal juz'u shimali dan haka wannan gini na bangaren hagu sai suka gini akan shi allazi tarakuhu jidaran qasiran wanda suka bar shi a matsayin katanga gajeruwa lil ilami annahu min albayt dan su sanar cewa shi ma bangare ne daga cikin bangaren dakin ka'aba wa huwa ma yu'rafu haliyan bil hijr shine abin da aka sani a yanzu
da Hijr Isma'il, amma wannan sunan wasu malamai ma na tarihi cewa suke kiran shi ma da Hijr Isma'il bid'a ne. Asalin sunan shi da aka sani tun a jahiliya har zamanin Annabi ya zo a hadisai da sauransu shine na gaya muku gashi nan Al-Hittin. Al-Hittin ha ta ya mim Al-Hittin, haka za ka ji Abu Talibin a cikin waƙen shi in yana wa Annabi waƙa yana haɗawa da Ka'aba, sai ka ji yana kiran wurin da Al-Hittin. Wa rafa'u bab al-Ka'aba anil ardi, suka ainihin wato daga kofar Ka'aba su Qurayshawan kenan daga ƙasa. Wa naqasu minha qalilan min al-jihati ash-sharqiyya, sai ainihin wato suka rage tsawon Ka'aba ta bangaren gabas. Wa huwa ma yusamma bil shadrawan, shine abinda ake kira da ash-shadrawan. Ina fata an gane. Bari ku ga yadda zanen shi kuma yake kenan a yanzu tare da komai da komai.
Dubi yadda muke a nan ajin, yadda muke a ajin nan yanzu nan shine gabas, nan shine yamma, nan arewa, nan kudu. Kun ga yadda Ka'abar take. Sannan kun ga abin da ake kira Al-Masjid al-Haram. Idan ka taho za ka fara ganin wani gini ne haka, wannan ginin da za ka abin da kaga wannan kofa, kaga akwai kofa a nan, akwai kofa a nan, da tsaya a nan don kada ba. Galibin mutanenmu na Najeriya ta wannan kofa suke shiga, ita ake kira Babul Malik Fahad, wannan kuma Babul Malik Abdulaziz. Sun ka shigo kana shigowa kana shigowa sai da kana taukowa kana. Daidai nan shi ne abinda ake kira Ar-Rukun, wato Ar-Rukunul Yamani. Nan shi ne ake kira Hajarul Aswad, nan kuma shi ake kira kofar Ka'aba, nan shi ne indararren Ka'aba. To daidai nan ɗin ga wannan Hittin. Kun ga yadda Ka'aba take da suka zo gina ta, kuɗi na halal sun gama ƙaja tunda an ce sai na halal, na haram kuma ga su da yawa kuma ba za a gina da su. Na haka sai da suka zo nan wurin sai suka ce to abinda za su da su rage ta bari su gino ta, da suka zo daidai ginin da ni yana kama ni daidai hammata ta ne katangar, sai suka yi ta iyayen sai suka bar ta. Sai suka yi kofa ta nan kofa ta nan, za ka iya shiga don haka nan cikin Ka'aba ne, za ka ake bar mutane suna shiga suna sallah. Kuma in ka shiga nan za ka iya sallan ko ina kai sallah, amma dai galibi ne yake mutane sun bugan su a nan ce Ka'aba nan suke kallo, ba wanda za ka ya kalli na, amma ko nan ka kalla bi sai yanzu kai kana cikin Ka'aba ne kuma na fila kawai a riska tashi. Wannan kofar asali shi Annabi Ibrahim kofar a ƙasa yi, ko kofa ta a buɗe, su ba suka yi mata kofa a sama kuma suka yi wa kofar ƙyaure. Don haka ku kiyaye, sun yi kofar Ka'aba a sama kuma suka yi wa kofar ƙyaure, da suka batta a haka. To daga ɓangaren gaba ɗin nan nan to akwai ɗan daƙiƙoƙi da suka rage haka, amma yanzu an gyara. Da aka tashi gyaran Ka'aba wani lokacin ainihin Abdullahi bin Zubair, an dawo da foundation asali yadda yake, amma su sun rage haka. To rage wannan da suke nan ɗin shi ne ake kira shazarawa, wannan tantile ko kun fahimta, amma da aka zo an mai da ita yadda ta ke, ko kun ga daidai inda rijiyar zanzar ta ke na, daidai na rijiyar zanzar ta ke, za ka iya zuwa ka je ka tsaya a kan slab ɗinta, amma ba ka san ita ce kake tsaya a kanta ba, don famfuna ne a wurin kawai ka sha ka wuce. Ina fatan kun gane jama'a. To wannan tsarin yadda ka ga haka, to shine yadda sura take. To wannan gini da ya kewaye shi kuma shi ake kira Masjidul Haram, ita kuma ita ake kira Ka'aba.
to abinda dazu muke karanta shine a zamanin Annabi babu wannan gini. Ko kun gane? A zamanin jahiliya ma babu wannan gini. Dan haka ruwa in ya taho kai tsaye sai dake ta. Ko kun fahimta? To har wajen 1952 ko 54 in ba na manta ba. Akwai gidin amma ruwan ya taba ballowa daga kan dutse ya zo ya wuce ginin ya je cika Ka'abar. Da haka za ga in ka je Makka za ga hotunan ana siyarwa, za ga hoton ruwa gashi nan ya kama mutane har kwankwaso. Da haka ita ma Ka'abar ruwa ya ci ta har rabinta. An taba samun wannan, wasu ma har mutuwa suka yi don wurin ya cika da ruwa ya zama maliya. Da haka kafin a zo a dauke wasu tsofaffin sun sha ruwa sun mutu. Ko kun fahimta? Domin ita Ka'abar tana cikin bafaha ne. Dama ita Makka gaba ɗayanta a kwari take, kwari take, kwari ta ko ina ka shigo Makka fa za ga gangara kake. Gangara kake, to gangara tana ƙariya ne gaba ɗaya a tsakiyar inda Ka'abar take. Dan haka ko ka shigo Masjidil Haram din za ga kana ta stepin ne, kana ƙasa, kana ƙasa, kana ƙasa har sai ka zo, to ka zo mafi ƙasan kenan, to nan ne tsakiyar. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na amana.
Wasu malaman tarihi ne ce gani.
Na'am.
Suna ce asalin matsalar gobara ce ta tashi a cikin Ka'aba.
Na'am.
Sai ta tsaya ta gina.
Wannan zamanin Abdullahi bin Zubair kenan. Wannan zamanin jahiliya ruwa ne. A zamanin Abdullahi bin Zubair shine gobara ta kama ta. Da ta kama ta sai ta raunata ginin. Hadisi yana cikin Muslim. Da ta raunata ginin shine shi Abdullahi bin Zubair da ya tashi sai aka rusa Ka'aba. Amma sai aka tsaye da rumfa sai ta tsaya a matsayin temporary a wurin. Kware da gaske. Na'am. Ah. Ba Al-Walid ibn al-Mughira ba. Sunan Al-Walid ai yana da yawa a cikin Larabawa. Eh. Na'am. Eh. Eh, dama da tsami ake shiga. Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka tafi aikin hajji ya kai ta da daddare sai ya haƙa mata asali yake kin ga inda suka bari nan din gaban wannan wurin da aka kira Shazarawa ne ya haƙa mata nan gaba ya haƙa cikin din wato tambaya ta yi irin tambayar yara masu basira tace me ya faru na ga cewa Ka'aba ga wata ƴar katanga nan wannan katangar me ma'anar ta me yasa naga kofar Ka'aba a sama shine Annabi ya dauko ta mata karatun ta natsu da daddare babu hayaniya yaje da gatari ya haƙa mata gaban Ka'aba sai da ya kai har rani ya nuna mata yace kin ga foundation Annabi Ibrahim kin ga inda suka rage shi daga gaba sannan nan kuma daga bangaren hagu wannan katangar kudin su ne ya gaza shine sai suka yi iya nan don su nuna iya inda Ka'aba take tace to kofa kuma fa sai ce sun sa a sama ne don su bar wanda yake so ya shiga ya shiga wanda ba su yadda ba kuma in ya shiga su yi mishi abin nan kama shi da sata shine tsani ne sai a kawo tsani sai a aje gefe guda idan ka zo akwai sadnatul Ka'aba akwai custodian na Ka'aba akwai ma'aikata ka zo ka yanki rasid ko ka basu dan tip da baka basu sai su sa maka tsami officially sai su tsaya a wurin sai ka hau ka shiga ka yi ziyarar ciki ka fito akwai wani tsanin a ciki idan aka tashi sai su koma gefe guda a matsayin su na masu gadi dare yayi to wawa in yazo ba kowa sai ga zai hau kyauta sai ya sa yana hawa sai su zo su janya tsanin sai su ihu barawo a ce ina yake a shiga Ka'aba a duba ana shiga shikenan kana da uzurin ka ce kai ba barawo bane me ya kawo ka karfe 2 dare wurin wa kai register da za ka hau kai inna lillahi inna ilaihi raji'un Allah ya raba mu da jahiliya wa alaikum salam a ai duk matsalar kudin ce an gane kokarin takura ta ne amma da alamar abin da yake bayyana nan da kuskure ne haka hadisin muslim da yake nuna da kuskure suka rage ta na'am eh shine masjidul haram abani
ba
a ita kuma ita ce haram din shi kuma ginin da ke kewaye da ita masjidul haram masallacinta ita kuma ita kanta ce to dan haka sai kaga wannan yar farfajiyar
nan gurin sai kaji suna kira sahatul haram nan shine filin haram shi masallaci shine haram ai shi ita Ka'aba ita ce haram nan masjidul haram nan kuma sahatul haram inda jama'a suke dawa to kuma garin ma ana kiran shi haram abin da yake rudar da mutane ke garin ma ana kiran shi haram ita ma a kira ta haram masjidul haram da shi
wannan da yake shiwa sai ya ke da shi
a kira wa ai wannan saha ce nan ne wurin kewaya nan ba za ka fita nan ciki ba an ka fita nan ciki kamar ka haura ta cikin Ka'aba kenan kare da fatinta to za ka ta bayan nan kai za ka ba ka suna ajiye abin nan matsar sanda nan a ajiye an sanda duk lokacin da za a iya barin mutane su shiga ne nan ana barin kowa da kowa ya shiga amma nan sai wani da wani za ka ji shi profesa zai yi ce da shi da ɗan shi sun taɓa shiga wata ran da ba a yi gyaran Ka'aba har ya samu shi ma irin ta Laraba ne ce shi ma ya jona bloki dan shi ya jona ku ya amdala shi ma ya aje tarihi eh
na na
eh ah look the white shi ai du bari ku ga yanzu ka shigo ta nan idan ka shigo ta nan ba daga nan za ka fara sai ka zo nan din ga inda Hajarul Aswad ne da ka san da ka shigo shigowar farko za ka taho galibin yadda mukan wa bakin alhazai don kada a fara ibada wani idan shi bai gama gani ya more ba in muka shigo sai muke to ni yawo na kaga ko ina don ka fara ibada a nan in ba haka ba ka zo kana da wasu ka ai kuwa ni da ta zai roma kauye dole ne da ka mu kai shi sai a ce to shi gami yawo ka gani ke ka koshi to yanzu a zo a fara ibada to ka ga an fara ibada za ka cikin hayyacin ka shine nan to daga nan za ka zo ka kewaya haka in ka to sai ka zo nan za ka yi daya kun fahimta na haka to wannan wuri da kuka gani ginin masallacin nan akwai base akwai hawa kasa daya biyu kasa nan kuma akwai hawa daya biyu na uku sama ko kun fahimta to wannan wurin idan ka zo kun ga inda Hajarul Aswad yake kun ga inda rijiyar Zamzam take ga inda ake aje aka aje makamin Ibrahim anan kun ka taho daga nan Hajarul Aswad za ka kewayo ka kewayo cikin sassarfa ka to ka zaɓi ta bayan wannan hibbin din in ka zo daidai daga nan rukunin Yaman shi ne sai zikirin ka ya canza ka koma kana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka samu yin tsafa uku kafin ka bani idan da cikuwar mutane za ka ga cewa kafin ka za ka gama uku matan alal inda cikuwa in ba cikuwa wani lokacin sai ka baka gama uku ba ma har ka zo nan almuhimmu dai daga nan zuwa nan to nan ana sa hannu a taba shine in ka zo daidai kwana kun ga yadda kwana ka ta kwana take haka ko yadda kwana ka ta kwana take haka ka abar take kwana hudu yamma gabas kudu arewa to nan shi ake kira ar-rukun al-yamani larabci ne kawai ar-rukun kwana al-yamani ta dama nan ar-rukun al-shamali nan al-hajar al-aswad to in ka zo duka ka tsallake nan sai ka zo nan nan din nan inda Hajar Aswad yake asalin abin da ake so ga Hajar Aswad ka ainihin sa baki ka ka sumbance shi kai su juda a kan shi sannan ka sa hannunka na dama ka shafe shi to shi kenan sai ka fara kewaya ka kewaya in ka zo daidai nan sai ka sa hannun ka kataba idan nan bai yi ka taba ba a rukun yamani ka rabu da shi
ba ka nuna ba, amma nan in ka in yayo ka samu sumbanta ko kamar in baka samu ba shine zaka iya nuna ba sai ka cigaba da kewa ya to haka sai ina fata an gane
Annabi Isma'il suke nufi, wato abin da suke kudurcewa yasa shi yasa kaji wasu malaman suka ce bid'a ne, cewa suke kan Annabi Ibrahim yana ai Isma'il yana wuri. Ka karanta wannan littafin dashi Ta'birus Sajid, ka karanta khurafa ce. Dan haka suka sa wurin Hijr Isma'il. Allah ya taimaka. To jama'a kun daidai insha Allah, ya muke da lokaci. To Allah madaukakin sarki ya taimaka, za mu saurara anan sai an zo karatu na gaba insha Allah. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.